waɗanda suke kusa-kusa a nan shine Dr. Ashiru Adamu, wanda rana ya gabatar da bayani a madadin likitoci mahaifinsa Allah masa rasuwa daren jiya. Don haka muna gabatar da ta'aziyya, Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, su kuma Allah ya basu haƙuri. In Allah ya so, yadda kuma zan je in yi ta'aziyya a madadin ku duka anan. Wannan yana tambaya akan matsayin kunkuru. Kunkuru ya halatta saboda ai baya cikin abubuwan da yana cikin albarma'i, wanda ke zama a ruwa da kuma tudu. To irin su kuma mun ce za a dubi ka'idojin da muka faɗa ɗin nan ne guda shida. Kunkuru baya ɗaya daga ciki. An gane, ya ƙarshen abin da nake cewa shine abun kyama ne. To amma tun da shari'a bata haramta ba, abun kyama a wurin wa? Ta yiwu kai a wurin ka abun kyama a wuri ba abun kyama bane a wurin shi. Don haka ba laifi bane cin kunkuru. Na ga Malam Ibn Uthaymeen ya bada wani labari a cikin Sharhul Mumtin. Yana cewa wata rana tun yana matashi ne kenan. Yace wani baƙon Balarabe daga wata ƙasa cikin Larabawa yaje ya sauka a gidansa. Sai kawai yaje ranar kasuwa. Sai je kasuwa. Yace yana zuwa kawai sai ya sayo kunkuru, kunkurai da yawa. Sai zai kawo, sai ya ce wa malam ya ba matarsa ta dafa masa. Ya ce mun kuma ba a ci a garinmu, kuma muna jin kyamarsa. Ya ce na ji mamaki, ya ce na razayin da zan yi da shi. Gashi ba kone yana da haƙƙin baƙonta. Ce amma matarsa ba ta san wannan abun ba, ya za ta yi ma da shi? Za ta fasa cikin ne ta cire ko ya za ta yi da shi? To kaga kunkuru ba laifi bane, amma ya danganta ga kai. In kaga kana ci za ka iya ci. Amma da kwaɗo da kada, wannan mun ce gaskiya kar a ci. Na manta malai ya yi magana akan kura fa, ba ku tambaye ni maganan kuran nan ba, ko ku bar maganan kawai? Kusan malai ya ce a bai magana akan kare ba. Kare bai halatta ba. Duk duniya ba wanda ya taɓa ce kare ya halatta, sai wasu cikin malaman malikiya, wasu ɗan kaɗan. Amma gaskiya an yi musu raddi kaca-kaca, kare bai halatta ba, saboda akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kare bayan ya hana kuɗinsa. An gane? Kura ɗin nan shine adabu. To amma kun san akwai kirkeci, akwai kura. Amma duk kun san me kura ko? To gaskiya a wurin malamai na Hanafiya da Malikiya, cin kura haramun ne. Me yasa? Saboda yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu zinabin min as-siba. Yana da fiƙa kuma yana farauta. Kuma yana tona kabari ma, yana kuma cin mutum. Ko da rai ma. Ana ganewa? Sai suka ce haramun ne. Amma masabar Hanabila da masabar Shafi'iyya suka ce ya halatta a ci kura. An gane ko? Saboda akwai hadisi da gaske cewa an tambayi manzon Allah sai ya ce ai farauta ne. Sannan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da wato abin nan aka tambaye shi akan za a iya ci, bai hana ba. Shi dai ba a ce ya ci ba, kuma ba a ce ya ce a ci ba. To kuma kun san mun sa ka'ida cewa asali akan dabbobi duka halal ne, sai wanda mai aka haramta. To tunda Annabi ya nuna wannan ya ware, sai suka ce shi ya halatta. Wannan shine ra'ayin Ibn al-Qayyim ma, ko a cikin Zadul Ma'ad ya yi dogon bayani cewa shi ya halatta kura kan. Saboda wannan dalilin na kasa samu yanda an kaina zai nitsu da wannan maganar. Duk da cewa dama ba dole ne ka karɓi masabar ba, amma akwai hadisi ka san ba wasa. Dazu na kira Malam Abubakar nake tattauna da shi, mai ra'ayinsa. Yace shi ma gaskiya ya zo abin ya dame shi. Yace shi azabu ukan wai kura ne kan ko ba kura ba. Ni ma wannan abin ya sa ni sai da nayi ta shiga ma har YouTube ma ina duba azabu na Larabci, ya yake naga kura ne da gaske. Nayi ta shiga kuma internet ya nuna min hotunan azabu, duk hoton da yake nuna min kura ne da na sani na gaske. kuma na dubi fassaran sa da turanci na ce hayina, to kuma na san wannan kura ce, to amma sun ce ya halata. Abinda zai jawo maka iskali shine kasa wani lokaci fikihun nan sai ka kasa gane ina zaka tsaya a tsakiya. Duk abinda suke cewa su malam Ibnul Qayyim da duk waɗanda suka halatta ci, zaka ji suna faɗan siffa ba irin ta kuran da muka sani bane. Na farko zaka ji sun ce kana da fika amma ba ta yin farauta da fikar. To kuran da muka sani kuma tana me? Tana farauta. Zaka ji sun ce tana da fika amma fikar ta ba ta farauta bace. Sannan zaka ji sun ce ita wato bata da hadari irin yanda kirkeci yake da hadari, bata cin mutum, bata cin waye. To kuma kuran da muka sani kuma fa tana ci. Amma duk kuma zaka ji sun ce addabu. To gaskiyan zance kawai shine ka cewa mutane, shi malam yake cewa kawai na cewa mutane bai kamata ka ci ba, amma ba zai ce maka haramun ba. An fahimta? Ni kuma abinda nake gani shine kawai ka ce ba kura irin wannan bane, wata kuran ne can ita ce addabu, amma kuran da mu auri mu ita ce azibu fa akalahu azibu, ko kuma wanda ake ce mata hayina, gaskiya wannan haramun ne, saboda ta cika duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a ci, ta cika. An gane? Ba kar wani mafarauci ya gani ya ji na faɗa ya je ya ce zai ci kura, alhali na ce maciji ma kar a ci. An fahimta? Allah ya kyauta. Ai nace dabi din ka shine a can wannan abuwa da muka faɗa guda shida, sai ka ji wanne ya faɗa. Idan ya faɗa cikin abubuwan kazanta, an gane, sai ba za ka ci ba, yana rayuwa a waje da ciki. In ya faɗa cikin abubuwan kazanta, idan kuma ya faɗa cikin abubuwa masu fika kamar atimsa, mai atimsa kada, kaga yana da fika kuma da shi yake har yana cin mutum ma, kaga ne, kaga wannan shi ma ba za a ci ba. Haka kuma mai kwado, saboda Annabi ya hana kashe shi, ka fahimta? Haka maciji, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi, ka gane? To amma macijin da ke rayuwa a ruwa kwata-kwata shi baya fitowa waje, ba da shi ake magana ba. Duk abin da ke rayuwa a cikin ruwa baya fitowa waje, to wannan shi bai fada a ciki ba, ka gane magana? Dawowa shine ka'ida. Wannan magana taka tana da muhimmanci, shine cin abu lokaci ne ya kure mana, na so da na faɗi wannan. Abubuwan da aka haramtan nan ya halatta a ci su don magani? Ana magani da kwadogo, ana magani da kadangare, a Malaysia ana magani da wannan tsakadin, ana yin tsafi da ita, kuma ana maganin tsafi da ita a Malaysia sosai, naga wannan. An gane? In aka samu tsafi na sihiri, galibin shi da tsaka suke yi, sannan kuma da tsaka ake maganinta. Na ji suna yanke kan ne a barana ka maka ka taba. To kuma da gaske sun ce yana yi. Ka san ko ina sihirin su kala-kala ne, ko ina da inda suke yin nasu. To shine malamai suka tattauna akan abubuwan da ya haramta ya halatta a yi magani da su. Wadan suka ce bai halatta ba saboda ba wani maganin da Allah ya sashi a cikin haram. Kuna gane magana? Duk abin da yake magani to zai zama na halal ne. Waɗansu kuma suka ce a lalura tana iya fitowa ta ko ta ina. In dai lalura ta zo na ciwo kuma aka ce maka sai an yi amfani da wannan abin. Misali, a zamanin sahabbai an zo an tambayi Abdullahi ibn Abbas akan cewa ga wani likita nan ya bayar da wani magani, amma ya ce wa wanda zai cin sai ya ci naman kwado kafin ya warke. Ka fahimta? Sai ya ce mishi je ka ci. Saboda menene magani ne? Kaga lalura ta sa dole, saboda a ceci ran mutum, duk da Annabi ya ce kar a kashe kwado, da kwadon da mutum wanne yafi daraja, kaga sai a kashe shi. Sannan Ata ibn Abi Rabah an zo aka tambaye cewa wani likita ya bada maganin ciwon koda, wani mutum yana da matsala a koda, sai aka ce koda ce ko hanta ce alkabit hanta ko aka ce yana da matsala a hanta sai aka samu wani likita sai ce maganin da zai hada masa sai an ɗebi jinin sa a bashi da maganin ya sha jinin kansa da shi shine zai magance hanta sai a sa ya ce kaje ka sha kaga ai jini haramun ne kuna fahimta yace aje a ɗebo masa yace baka da wani magani sai wannan yace ban da shi amma in ne zai warke ka san likitan kala kala ne ba irin na zamanin yanzu bane aka bashi ya hada masa ya sha kuma sai ya warke ciwon hanta an gane irin na da fa kar mutum ya ce na yanzu balle wani ya zo ya ce na ce a rika shan jini maganin ciwon hanta ka gane wannan to idan hali ne na lalura malamai sun ce za a iya an ce akwai wani nau'i na misali kaya ko wani abu in ya makale maka sai a ce ba zai to ba sai ka kurba giya kafin ya tafi sai ka kurba kana bayinta sai kurba saboda kayar ta tafi amma kurbin da ya tafi da shi shine ya halatta dayan kuma da zaka ce a bari dan kara to wannan kuma ya zama haram ka bayinta yawa so ka gane babin al-ittirar yana shiga cikin kowane babi tunda aka ce ka ci mushe ka ci waye wannan kuma don kai magani saboda ka tsira shi ma zaka iya shi yasa haka kuma magungunan da kuke sha idan a cikin su akwai waɗanda cikin ingredients ɗin su akwai wani abu na haram ko aka ce alcohol ko waye ne wannan duka na iya amfani da shi saboda magani ne kuna fahimta ya yi mene a wani annabi ya ce a kashe duk dabban da aka yi abin nan duk dabban da aka yi bestiality da ita wannan annabi ya ce a kashe ta kuma a kashe mutumin faktuluhu waktulul bahima amma wannan ai ba za a asara ba sai a sa mutumin ya biya ka kuɗi ya kaje ka siyo wata ita kuma da gaske ne annabi ya ce a kashe ta sannan wannan ya ce ya halatta cin dabban da aka haifa a lokacin da aka haifan wannan shi yana cikin babin yanka za mu zo ka ji shi a cikin babin yanka insha Allah shi ne zai zo karatun sati mai zuwa to sai waɗannan shi ne abinda zan karanta na ƙarshe sauran ku yi haƙuri kawai sai in Allah kai mu wani sati duka biyu sun ce a taya su da addu'a ne zan karanta ne saboda muhimmancin abinda suka faɗa wanda ya ce akwai wani saƙon da yake yi na'am duk abinda annabi bai hana kashewa ba inda zai cutar ya halatta a kashe shi ai baya cikin abinda annabi ya hana kashewa tana shikenan yake kashe ka gane musamman inda za ta cutar abinda duk ba zai cutar da kai ba bai halatta ka taba shi ba amma za ta cutar da kai ya halatta in tana cikin wanda annabi ya hana sai ba za a yi ka barta amma ko wanda annabi ya hana kashewa ne in zai cutar da kai ko dan adam da Allah ya ce kar a kashe in zai cutar da kai za a kashe shi ai yawwa a ba tambayoyi ba mun gama ku ya kuri sai wani sati awala ta yugan dan yi magana mai tsayi ne akan wannan wanda ya ce a taya shi addu'a tana da wani laifi da yake aikatawa amma kuma yana so ya bari amma ya kasa bari yana so a ba shawari ya zai ya bari wannan da gaske ne akwai mutane da yawa da suke fama da irin wannan an jarrabe ka da wani sabo shaytan istahwaza alaihi shaytan sai zama yana aikatawa tun yana kadan yanzu ya riga ya saba amma yana so ya bari duk mutum mai imani yana da annafsul lawama shine rai mai yawan zargin kansa ta zargi me yasa nayi kaza gobe kuma zai sake duk mutum yana da irin wannan akwai matakai da yawa da ake bi bare akwai matakai da yawa da ake bi waɗanda suke kawo sauki wa mutum akan irin wannan abu na farko shine mutum in zai yi tuba ya tuba saboda Allah da gaske da Allah ya ce ya alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kuma in mutum zai tuba ya tuba da niyyar cewa lallai ba zai sake ba kuma yayi nadama sosai duk yana cikin abin da yake sa mutum ba zai sake ba duk da wannan nadama da duk da wannan abin za ga wani duk da haka sai ya saki. Na ga wani da ya taba cewa shi wallahi yana so a bashi dama ya je a dandake shi saboda ya daina zina. Kici yayi ya daina, ya kasa dainawa. In dai ya halatta wallahi tallahi zai je dandake kansa sai zama ba zai sake yi ba kawai. To kaga wani da gaske da yana so ya tuban ne, duk wanda ya kai ga wannan ai yana so da gaske ya daina. Yace ya kasa dainawa, yayi aure amma ya kasa dainawa. Wani kuma yanzu jiya da muka yi magana akan shaye-shayen nan, wani da gaske lokacin da ya zo cikin hankalinsa zai ji wallahi wallahi baya so ya sake, kuma yana jin nadaman me yasa yayi. Yanzu ya sake, to in yayin sai ya ji kamar ya kashe kansa. To irin waɗannan ya za su yi? Wasu kuma matasa da yawa akan istimna'i shine yin amfani da hannu ko da matashi ko da wani abu ko da sabulu saboda cire sha'awa. Matasa da yawa suna da wannan, maza da mata duk suna yi. Da zai mutum zai zo ya tambaye ka ko ya rubuta maka text, kuma ka gane da gaske ne yana so ya tuba amma ya kasa bari. Manya da yara duk da ka samu mutum yana da wani abu da ya dame shi amma yana so ya bari amma ya kasa. To shawarar da nake ba mutum, duk mutumin da yake da irin wannan, na farko ya cika sharadin da muka faɗa na cewa ya tuba tsakaninsa da Allah. Wannan tuban ko da ya sake ya sake ya sake, ci gaba da tuban saboda Allah din. Duk tuban da kai saboda Allah, Allah zai karɓa. Duk da cewa jiya ma kayi ko shekaran jiya kayi, shi Allah yana la'akari da yanzu ne. Don jiya kayi yau ka sake, in dai da gaske kake yi a yanzu ka cika, wallahi Allah zai karɓa. Sake laifi baya daga cikin matsala a wurin Ubangiji wajen gafarta maka. Rena laifi ko da sau ɗaya kai, shi yake sa Allah ba zai yafe maka ba. Amma in kaga girman laifin ko sau nawa kayi, Allah zai yafe maka. Wannan shine ijma'in malamai, ba wani malamin da ya saba akan wannan, ba wanda ya ce don kana yawan maimaitawa Allah ba zai yafe maka ba. Akan wannan ne ma yasa Allah ya hana wani ba zai shiga aljanna ba, saboda ya ga wani yana ta maimaita laifi har ya sa baki, ya ce Allah ba zai yafe masa ba. Ya ce to ni na ɓata naka aikin, shi kuma na karɓi nasa tuban. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna abokai ne, sai ce wane ka daina abu kaza. Ya ce ni ma ina so in daina amma na kasa. Ya sake, ce ai na tuba. Ya sake, ya sake, ya ce to Allah ba zai yafe maka ba. Sai ce oh, har za ka shiga tsakaninmu da shi? To na yafe masa, kai kuma na ɓata naka aikin. Don haka ka tuba saboda Allah. Shi yasa Allah ce innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran. Waɗanda suka yi imani sannan suka kafirce, suka sake imani suka sake kafirce, akwai laifin da yafi wannan girma ne? To amma ko wanda ma da Allah ce thumma thumma, ya nuna cewa amanun Allah ya karbi na biyun bayan an yi kafircin baya. Ya sake yin amanu bayan an yi kafirce, sake yadda da shi. Suka ce thumma zadu kufran, shine lam yakun illahu liyaghfira lahum. Suka tsaya akan kafircin suka mutu, shine Allah ba zai karba ba. Amma inda an yi thumma amanu, kullum in ka dawo Allah kuma shi ma zai dawo. Allahu akbar. Don rahmar Allah tana da fadi, ka rinka ji cewa Allah zai karba amma ka tuba tsakaninka da Allah. Abu na biyu bayan tuba tsakaninka da Allah da nadama shine ka canza duk abin da kaga shike taimakawa kai. Duk wanda yake wani laifi zaka samu akwai circumstances da suke sa yayi, to ka rabu da abin. Misali wani yana da miyagun abokai ne, yana haduwa da wani sai ya sake shan abu kaza, inda ya rabu da shi da zai daina, to ka rabu da shi gaba daya. Wani kuma wata ce shi ba so ya sake zina, amma wata tana kiransa, in yaga kiranta to fa sai ya koma, ko ita in ta ga kiransa ko in sun hadu, to sai kai yanda ba za ku sake haduwa ba, ka rufe wayanta, ka rufe waye dinta, ka daina haduwa da ita. Kuyi fada kwata-kwata shikenan, ko ita ta masa fata-fata shikenan. Kaga hanyar dama, saboda wane ne yasa take yi ko saboda wance ne yasa yake yi, sai ka rabu da ita. Shine illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranu. Kuna bayyanta ko? Abu na uku da zai taimaka maka shine ka zama kana karkarin, ka zama kana da lokaci extra. Galibin laifi yana amfani ne da lokaci da yake fare. Duk mai yawan laifi irin wannan zaka samu dama, yake samu ka kashe daman da wani abu daban, ka maida kanka busy. Duk wanda ya matsu akan sana'a sosai, zaka bai da lokacin da zai wani laifin. to koda ba wai wani ba sha'awar sana'a kake ba, indai kana da wani laifin da ya dame ka, je ka koyi wata sana'a mai wahala, mai ba mutane, mai cinye lokaci, zai sa ka karabu da shi ko don albarkar ka samu Allah ya sa ka dawo mutumin kirki kai, ba don wai kudin da za a samu a cikin sana'ar ba. Kuna fahimta? To sai abu na ƙarshe shine lakanin nan da na sha baku, wanda Sheikhul Islam bin Taymiya ya faɗa cewa duk wanda ya ga wani abu ya dame shi, ya kasa yanda zai yi ya magance shi, ya zauna a zaune ya yi istighfari sau dubu. Wannan abun wallahi ina ga muku mujarrab ne, ni na gwada shi kuma na ga da gaske ne. Sheikh Abdulaziz bin Baz ya ce ya gwada shi ya ga da gaske ne. Duk wani malami da ka tambaya wallahi zai ce maka ya gani, ya gwada, ya gani da gaske ne. Duk abin da ya dame ka ya kulle maka kai ka rasa yanda za ka yi ka magance shi, to ka bar istighfari, wallahi zai magance maka shi ko meye shi, ba abin da yafi karfin istighfari. Wannan istighfarin za ka yi na musamman akan wannan abin ne. Kuna fahimta? Wannan ina ba ku shi ba wai akan laifi ba fa. Yanzu kana neman sana'a, ka rasa yanda za ka yi ka samu. Kana neman admission, ka rasa yanda za ka yi ka samu. Kana neman aure, ka rasa yanda za ka yi ka samu. Ko kana da wani ya saka a gaba, ka rasa yanda za ka yi. Ya zama maka karfin kafa ba, akwai irin waɗannan mutanen ba? Ya fi karfin ka kuma zai take ka a komi, a siyasa ko a wurin aiki ko a wurin sana'a ko waye, irin waɗannan mutanen ya dame ka, wallahi wallahi kai maganinsa da istighfari kawai. Ka je ka zauna a zama ɗaya kana astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, da gaske a cikin zuciyarka kana aikawa wa Allah direct akan abu kaza, wallahi sai Allah ya biya maka. Kawai wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa duk mutumin da abu ya dame shi, ya rasa, ya ki cinyewa. Na ba wannan lakanin wa wata mata da take da wata matsala da mijinta, matsalar da ta kasa yadda za ta yi ta samu kai. Wallahi wallahi matan nan kawai a shigari sai ta bugo ta ce wallahi abin mamaki, Allah ya sa ta samu ijaba, bata taba tsammani zai yiwu ba, saboda matsalar ta yi girman da ba ta taba tsammani za a iya warware wannan matsala. Ko meye ne ka sa a gaba, wallahi istighfari shi ne maganinsa. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdirukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Abubuwan da Allah ya fara anan sun fi girma akan bukatunka, amma Allah ce istighfari zai sa a same su. Shi yasa a lokacin da aka fara wannan corona, malamai suka ce wallahi ba abinda zai sa ku kore shi ko yake shi kamar istighfari. Karkare ne dan istighfarin da mutane suka rika yi, ka kwatanta yanda Allah ya sauka wannan abun a kasashen musulmi, kawai wannan ya ishe ka wallahi, ka gane yanda Allah ke iya abubuwa. Yanda aka yi projecting fa akan corona, in ta shigo Africa sai ta mana illa sama da abinda aka yi a yakin duniya na biyu, wallahi abinda aka yi tsammani kenan. Amma corona ta ci ta kasa ci a nan, gashi nan duk muna ta yawo da ita, ba abin da ya dame mu. Wallahi za ka yi har ka warke baka ma san ka yi ba, waya cikin wuyan corona ba, amma ba ta wuce sauran muran da ka saba ba. A gani? To wallahi ina ga muku pawan istighfari ne. Kuma ka dubi kasashen musulmi duka, wanda ba inda corona nan ba ta shiga ba, amma ka ga me ta musu. An yi corona fa ta shiga a kasar Saudi Arabia, sai da zama waɗanda suka kamu da ita sun kai 150,000, amma ana haka waɗanda suka mutu ba su kai mutum 1,000 ba. Amma ka dubi mutanen da suka mutu yanzu a corona America, sama da 250,000 a America kadai. Ka gani? Saboda haka jama'a, mu gode wa Allah. Haka duk wanda ya gani a Brazil aka rinka mutuwa, kaburbura suka cike, har aka je kawai aka samu cikin daji kawai ana tonawa, kawai ana tone manya-manyan ramuka, kawai ana mass burial, sai dai a zo a zubar da mutane kawai. Daga baya sai dai a rubuta suna a ce galis mutum 100 naka yana cikin wayannan, shikenan haka mutane suka zamo. Ka gani? Saboda haka da gaske ne ina gaya muku cewa in abu ya dame ka, ka rasa yanda za ka yi ka rike istighfari. Allah Ubangiji ya gafarta mana. Kowanne ne sai tambaya ta karshe shine wani shi ma matashi ne yace yana so ya aure ya dan tara dan abun sa yana kokari yace amma kuma bai gama hada kaya ba kuma yace na kuma kai sadaki na fara hada kaya amma gashi kaza 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 kai ma na baka istighfari yace shi a taya shi addu'a ne wala ba sai yi muka addu'a ba daba ta malam muna yi maka addu'a kowa daga cikin ku matasa Allah ya hore muku duk wanda yake son yayi aure annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ya alƙawarin zai taimake su da wanda yake da niyan zai yi aure don ya kare kansa da mutuncin sa da wanda ya fita jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi alƙawarin zai taimake waɗannan don haka wanda ya niyan zai yi aure da niyan iffa shi ma kai addu'a ka dogara ga Allah a halin yanzu kuma da kake ciki ka dauki shawara abinda Allah ya ga maka wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan wadanda basu samu damar yin aure ba su kame kansu duk wannan hakuri da kake yi din ka gani ka runtse ido ka ji ka kiji ka fara bude wayarka ka gani inda batsa take ka kore ka hakura saboda kana gani alam ya alam bi anna Allah yara ka rike saboda Allah wallahi wallahi duk wannan a cikin abinda a cikin lada kake saboda gurgurdon yanda cutuwa ta same ka ko kaman kaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lada ake baka ballantana abinda kana so ka hana ranka ka hakura saboda Allah shine wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa da kake ake samun aljanna duk sahabbai ada da kaji suna cikin damuwa har su zo su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su dandake kansu suna jin sha'awa irin taka amma ba ta taba sunanin su yi sako zasu ce zasu hakura ne su ba sa maso sha'awan tana disturbing din su a ba su dama su je su dandake kansu annabi yace ku yi hakuri ba ka karka dauka ba akan ka aka fara ba kuma ba akan ka za a gama ba kai hakuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo lokaci lokacin yana zuwa ala inna nasrallahi qarib Allah ubangiji ya kawo sauki ya gafarta mana kurakurai da kuma karba mana daidai in Allah ya so sati mai zuwa zamu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi